الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 5 ga watan 8 miladiya ta 2012. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, gabanin karanta ayat da zamu fassara ko ayoyin da zamu fassara a wannan zama, ga kadan daga cikin tambayoyin da zamu ansa kamar yadda muka saba. Wannan yana cewa menene ingancin hadisin nan da yake da ake cewa wai ka kira ka rika yin zikiri har sai an ce maka mahaukaci ne, da kuma hadisin da aka ce Umar ya sami Uwais ya yi masa addu'a. To, hadisin farko hadisi ne da aka rawaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri, akwai shi a Musnad na Hakim da Al-Kamil na Ibn Adi da sauran wasu littattafai, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce uzkurullah hatta yaqulu majnun, ko uzkurillah hatta yaqulu majnun, ka ambaci Allah har mutane su rika cewa ga mahaukaci ga mahaukaci. Wani hadisi ne munkar, hadisi ne da bai tabbata ba, malaman hadisi sun yi bayani a kansa, domin riwayar wani ne da ake kira Darraj Abu Samh an Abi al-Haytham an Abi Sa'id al-Khudri, shi kuma wannan mai riwaya Darraj, malamai sun yi magana a kan cewa hadisansa ba su da kyau. Imam Ahmad yana cewa haddasa bi manakir, ya kawo hadisai waɗanda suke marasa inganci kwarai da gaske, wanda har shi kansa Ibn Adi bayan ya kawo riwayar sa yake cewa wannan yana ɗaya daga cikin hadisan sa marasa kyau. Saboda haka hadisin bai tabbata ba, kuma abinda aka sani shine zikirin Allah nutsuwa yake ƙara mutum, ba hauka ba. Wato, wanda yake mai zikiri mai ambaton Allah, alamar nutsuwa ake gani tare da shi. Allah ta'ala yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah, yace tabbas da ambaton Allah zukata suke nutsuwa. Saboda haka wanda yake ambaton Allah a nutsa yake ganin sa. Allah ta'ala yana cewa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghudu wal asal wa la takun min al-ghafilin, Ubangiji ya ce wadhkur rabbaka, ka ambaci Ubangijinka fi nafsika, a ranka, ai sirran, ba ka yi ta harguwa ba, ka ambaci Ubangijinka fi nafsika, a cikin ranka, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an, kana mai kaskantar da kai, kana mai tawalu, kana mai nutsuwa, tadarru'an wa khifa, kana kuma cike da tsoro, wa duna al-jahri min al-qawli, ba tare da ka daga muryarka ba, kana kwakwazo kana ihu, ba tare da kayi wannan ba. Wannan shine abinda Allah ta'ala ya koyar da mai zikiri yayi, ya ambaci Allah ba tare da yana daga murya ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda yake cikin sahihain hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wata rana sun fita tare da sahabbai to ya kasance duk sanda suka hau tudu ko gangara sahabbai na daga miliya wajen ambatan Allah suna kiran Allah da miliya wacce take madaukakiya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iba walakin tad'una sami'an qariban ku sauƙaƙawa kawunanku ku sani ba kurma ko bebe ko wanda baya tare da ku kuke kira ba wanda yake kuke kira mai ji ne kuma kusa yake da ku saboda ku rage wannan daga miliya da kuke shine ma'ana irba'u ala anfusikum a daidai wannan lokacin kuma sai ya samu Abu Musa al-Ash'ari a gefe guda shi kadai yana ambatan Allah yana fadar la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna qala bala ya rasulullah qala la haula wala quwwata illa billah sai ya ce bana nuna maka taska daga taskokin aljanna ba yace ina so ya rasulullah a nuna mu yace tace la haula wala quwwata illa billah wato shi da ya same shi yana zikiri cikin nutsuwa sai ya ƙara ƙarfafa sa akan abin da yake har ya gaya masa falala abin da yake waɗancan kuma sai ya tsawatar da su wanda yana nuna maka ba a san ana kiran Allah ana ihu ko ana tsalle ko ana dukan kirji wannan duk baya daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama koyarwa ta musulunci shi yasa Abdurrahman al-Akhdari wanda yake da littafin ahlari da muke cewa ahlari yana da wata manzuma da mutane da yawa ba su santa ba ana kiranta sulamul wusul a cikinta yake cewa raqadra aina firqatan yake cewa wadhikru bisiyahi wattasfiqi bi dhikrillahi amrun la yaliqu warraqsu wassiyahu wattasfiqu bi dhikrillahi amrun la yaliqu yake cewa rawa da tafi da ihu ana ambatan Allah abu ne da bai dace ba wannan shine abin da yake faɗa kace raqal ra'ayna firqatan in zakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru ce mun ga wasu in suna zikiri sai su fada cikin bid'a watakila ma su fada cikin kafirci ba su sani ba wani a cikin manzumar sa sulamul wusul yake fada saboda haka baya daga cikin kaifiyar zikiri a rika daga miliya ku duba hatta karatun Qur'ani wanda shine afdalul zikiri babu zikirin da ya kai karatun Qur'ani amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yazo ya ga sahabbai wasu na sallah wasu na karatun na zaune na lazimi wasu na daga miliyar su wasu na bacci annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yajharu ba'dukum ala ba'din bil qira'a kada ɗayan ku ya rika daga miliyar sa akan dan uwan sa yana karatu to idan har a karatu ba a san kwakwazo da ainihin ƙaraji da daga miliya to ina ga abinda bai kai karatun Qur'ani ba babu shakka wannan shine abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar kuma ga masu tambayar kaifiyar ya ake zikiri wanda duk yake karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai ga yadda ake zikiri domin zai ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dan shine sayyidul zakirina duk wani wanda yake mai zikiri ne to annabi sallallahu alaihi wasallama shine gaba da shi kuma da Allah ta'ala yayi umarni ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila da yace ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa babu shakka aqidar kowane musulmi ne ya yarda cewa babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ambatan Allah kuma shine farkon wanda ya dabbaka wannan ayar a aikace to shi yayi kaga sai a koma a ga yaya sunnar sa ta karantar idan ka dauki littafin al-azkar na Imam an-Nawawi dukkanin sa bayanin zikiri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma yadda yake yin sa za a gaya maka zikirin da yake yi da safe da wanda yake yi da yamma da wanda yake in zai kwanta da wanda in zai fita daga gida da wanda zai sa kayansa ko zai ci abinci ko ya gama cin abinci ko zai shiga ban daki ko ya fito duk wani motsi da faɗi tashinsa an rubuta maka ga abin da yake yi to idan ka rike wannan kai ma kana yi shine ka shiga cikin ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera in ka rike wannan in kuma aka ce ba wannan ba za ka rike to me za ka rike kuma ina ga duk wanda yake son ya san ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake zikiri to ya samu littafin al-azkar na Imam an-Nawawi zai ga ruwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da yake faɗa a lokuta daban-daban a yanayi iri-iri a dukkanin halayen da yake ciki kamar yadda Aisha tace kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi yana ambatan Allah a kowane yanayi saboda a duka faɗi tashin rayuwarsa akwai Allah a ciki zai gani to banda wannan akwai littafai kamar al-kalimu at-tayyib na Ibn Taymiyyah kamar al-wabil as-sayyib na al-majirin sa Ibn al-Qayyim kamar tuhfatul abrar na Siddiq al-Qannuji Siddiq Hassan Khan kamar sharhi ne na al-azkar duk littafai suna nan da malamai suka rubuta wanda a ciki an yi bayanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zikiri wanda yake so ya rike sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a babin zikiri to ya samu wannan akwai dan littafi dan kankani wanda zai dace da irin wannan lokaci da muke ciki na gaggawa da garaje ba san ai abubuwa abin nan a ba abu lokaci mai yawa akwai littafin Hisnul Muslim dan karami ne haka ya tattaro abubuwa na zikiri da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a munasabobi da yawa to idan baka da damar ko baka da ilimin da zaka iya harar irin su littafan al-azkar da wanda muka ambata to ala akalla kowannan ka samu ka sa aljihunka yau da gobe kana karanta abin da yake ciki sai ka ji ka haddace to da zarar ka haddace kana dabbakawa to ka shiga cikin wazakirin Allah katiran wazakirat hadisin waisul qarni hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim hadisin Umar ibn al-Khattab wanda yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wani mutum zai zo muku daga Yemen mai biyayya ne ga mahaifansa yana da irin albaras ta albaras irin jiki yayi fari dau kamar ta zabiya haka sai yayi addu'a Allah ya yaye masa Allah ya yaye masa sai wani guri guda ɗaya gwargwadon dirhami ko dinari shi kadai ne harken ya zauna bai tafi ba na yace to in kun ganshi ku ce ya nema muku gafara zaka lokacin da sayyidina Umar ya ganshi sai ya ce da shi ka nema min gafara a gurin Allah sai Uwaisul Qarni ya ce da shi ai kai ya kamata ka nema min tunda kai ne ka zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba matsayin da kai wato darajar ka zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu tabi'in rajulun min Yaman yuqalu lahu Uwais rajulun min qarnin yuqalu lahu Uwais naji annabi yana cewa mafi alkhairin tabi'ai wani mutum ne daga Yemen da ake cewa Uwais saboda hadisi ne sahihi kuma yana nuna ba laifi dan ka nemi wani yayi maka addu'a ko ya taya ka da addu'a saboda ganin alamar salaha tare da shi Allah ta'ala ya karba addu'ar da zai maka wato ta zama kamar shafa'a ce wannan babu laifi yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da haka shi wannan hadisi na Waisul Qarni wannan kuma yana maganar game da ansar da muka bayar na rike sanda lokacin da ake huduba yake cewa to ya ji ko wani ne ya ce masa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa minbari bai sake rikewa ba to wannan magana ce kundin ka ne ba inda ruwaya ta zo da wannan babu inda ruwaya ta zo cewa da aka yi masa minbari sai bai rike ba abinda ya tabbata shine yana rikewa in ka duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na Ibn al-Qayyim da yake fadar irin hadiyin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da rikewar ba wai wajibi bace idan mutum ya rike to ya zo da wata kamala ta sunna idan bai rike ba kamar yadda shine mafi yawancin abinda zaka gani wannan ba laifi mutum yayi ba ba daga cikin rukunnan hudu ba
sai wanda shi kuma akan batun carbi dan na san wata kila wasu da yawa suna ta san su ƙara jin magana akan carbi wasu be wato shi wannan abin da yake cewa game da bayani akan carbi malan kai bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga matarsa tana jan carbi ya tabbatar da ita amma mun ji malamai suna cewa manzon Allah ya ga matarsa tana jan carbi sai ya ce zai nuna mata abinda yafi alkhairi tayi wato tayi da hannunta yace ta wannan dai yana son karin bayani to na farko ina so masa gyara da yace nace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga matarsa tana jan carbi ina jin ban faɗa haka ba shi yasa ake dauka a cassette saboda idan wani ya ce ka ce sai a koma a duba a ga na farko dai da abinda na faɗa ban ma ba da ansa ni da nawa ra'ayin ba dan ma kada wani ya dauka wani abu ne na wani sai na dauko ansar bajimin malamin nan shehun sunna da indai sunna ce a gurin shi muke kwankwada a gurin shi muke karanta in fafutuka ne da gwagwarmaya kan bid'a wajen wajensa muke samun ilimi shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah taje daga ciki na dauko karantawa ma ne da larabcin ma ba wai ma'anar ma na fada ba kuma watakila abinda yake damu mutane shine yadda wasu yanzu suka maida carbin kamar wani abu na su nuna su masu ibada ne su sa a wuya ko su rike a hannu ana magana gashi hira kuke yi amma yana jan carbi kuna hira fa yana faɗa maka al'amuran kasuwanci amma kuma kwas 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 ko yana tuka kekensa amma kwas 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 a cikin kasuwa watakila wannan cici ta damu mutane to ai ina kan a cikin ansar da Ibnu Taymiyyah ya bayar ya taba wannan ya ce wannan aiki ne na masu riya ko alal akalla ka ce masu kwaikwayon masu riya wanda dukkaninsa abu ne mara kyau a ibada ba a san kai riya haramun ne mutum yayi riya a cikin harkar ibada kuma riya tana rushe ibada shirka ce karama da take rushe ibada Allah yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah yana cewa alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un haka Allah ya hana riya tana rushe tana lalata ibada kuma sannan ta bi mai yin ta da laifi duk ina jin wannan bayanin saboda haka dan wasu suna yin wani abu mara kyau to ba zai sa kai ka ki fadar abinda ka sani ba ina jin a lokacin na fadi cewa maganganu ne guda biyu kuma dukkanin su kowanne akwai malaman sunna da suka fada na fadi bangare daya sanan na fadi na Ibnu Taymiyyah din akwai malaman da suke ganin bai halatta ba rike sharbi bid'a ce akwai wanda suna da wannan ra'ayin sun kuma yi rubutu a kai Muhammad Rashid Rida ya yi wannan maganar Sheikh Bakar Abu Zaid Allah ya ji kansa da rahama yana da littafi sunan shi As-Subha tarikuha wa hukmuha wanda a ciki ya ba da tarihin inda ma aka samo asalin carbi akwai shi a gurin masu abin nan mabiya addinin Hindu da kuma Kiristoci duk suna rikewa haka abu ne da daɗe to ya duk ya kakkawo wannan karshe dai ya fita ya ƙara shi bahasinsa da dai ganin cewa bai halatta Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma a cikin silsilar sahiha inda ya yi takhrijin wani hadisi rubabbe mara kyau ni'mal muzakkirul misbaha madalla da abin zikiri ko mai taya mai zikiri shine tarbi ce wannan hadisi ne na ƙarya da bai inganta ba to karkashin wannan hadisi ya yi doguwar magana akan batun carbi to waɗannan duk suna daga cikin waɗanda suke ganin bid'a ne bai halatta ba akasinsu kuma akwai waɗanda suke ganin an samu asar ɗin da za su hana abin ya zama bid'a na farko dai wasila ce ba gaya ba ce ba ibada ba ce wasila ce wato ba ita ce ibada a karan kanta ba
sannan na biyu sun yi ittifaki akan cewa wanda zai yi da hannu ya fi lada ya fi falala, dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam, ina jin har mun faɗi hadisi na Abdullah dan Amr da yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbiha biyadihi ko bi yaminihi, da yana cikin musnad al-Imam Ahmad. Na faɗi wannan hadisin da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusra, cewa فأقدن وأقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات, كوي ده هننكو ده ياسنكو دو من سوني ذا أتنبيع وكما سوني ذا سيما غانا رانا قو بي كياما أجل دمون فدوانا وانا بالاتفاق شو أفضل شي فلادة فإن ده أكي سابانا وانا شي كما يغل شي وازي أمفاني ده وانا تربيو كو زي أمفاني ده ساكو أمفاني كو شن يا هرامن كو يبدأ كو بيبا تونني أكا سامو magana biyu, wasu suna ganin bid'a ce haramun ne kamar da na ambata, wasu kuma suna ganin abun bai kai haka ba, kamar yanda Ibn Taymiyyah, wannan shine ra'ayinsa, na karanta muku ra'ayinsa a cikin fatawa, wannan shine ra'ayin Ibn al-Qayyim al-Wabil as-Sayyib, yayi babi fasali yake cewa yin tasbihi da hannu yake cewa afdalu min as-subha. To kalmar afdalu anan tana nuna wannan ma ya halatta, sai dai wannan shi ya fi. Sannan wannan shi ne ra'ayin Shaukani, Muhammad ibn Ali Shaukani a cikin Nailul Awtar, shi ne ra'ayin Mubarak Furi a cikin littafinsa Tuhfatul Ahwazi, shi ne ra'ayin Sharaful Haqq Al-Azim Al-Abadi a cikin littafinsa Aunul Ma'bud, sharihin Sunan Abi Dawud, shi ne ra'ayin Ali al-Qari, Ali Mulla al-Qari a cikin littafin sa Mirqatul Masabih, Mirqatul Mafatih. Haka nan shine ra'ayin Abdul Aziz bin Baz, shine ra'ayin Salih al-Uthaymeen, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, shine ra'ayin Muhammad Hassan, Sheikh Muhammad Hassan wanda an san shi malamin sunna ne a Masar, shine ra'ayin Sheikh Abdul Aziz al-Turaifi, ɗaya daga cikin malaman sunna a Saudiya, yana da littafi sunan shi al-Azkar al-Sabah wal-Masa riwayatan wa diraya, a ciki ya tabo masalar, wannan shine zabin sa. Akwai waɗanda sun yi rubuce-rubuce, ban kawo su ba saboda watakila a ce su suna da wani abu na bid'a, to wannan ba za mu sa su cikin lissafi ba, na ban su za su iya ɗaurewa, ko da abu bid'a ne ma za a iya samu a gurinsu, ba ambace su ba, da wani ya ce to ai wannan daman akwai ma abu kaza, akwai wannan, duk da na faɗa malaman sunna ne, saboda duk wannan tawagar ta sunna ce ba ta bid'a ba ce, saboda dan na shiga ciki ina ga ba laifi ne ba. Saboda haka wannan dai shine ƙarin bayanin, amma duk matsala irin wannan wanda za a samu malaman sunna suna da ra'ayuka guda biyu, kuma kowanne yana faɗar irin dalilinsa, to ya kamata kakka ɗau zafi, saboda wasu suna yin mummunan amfani da abin, kayi ƙoƙari ka gaya musu kuskurensu, amma kada ka ɗauko kakka yi abin ɗiban karan mahaukaciya, kamar yadda ake abin nan, mu ma da duk muna da ra'ayin wannan ɗiban karan mahaukaciyan, amma daga baya muka ga cewa banyan malamanmu ba su ɗauki abin haka ba, ba su zafafa da yawa ba, saboda haka wanda yake da zai yi da hannu wannan afdalu shi ya fi wannan bil ittifaq, babu kokonto a kan wannan, wanda kuma a gidansa shi ba zai iya lissafa da hannu ba saboda wasawasi da waye da waye, to wannan shi kuma ba za ka hana shi ba, dan ya samu carbinsa daga Saudiya, ya so ya aje ɗakinsa ba sa waye a wuya ba, ba yawo yake da shi ba, wannan kakkace sai ka takura masa ko kace da shi dan bid'a ne ko abin nan, ina ga wannan ba insafi bane, muna son duk abin da zamu yi mu insafi, mu faɗi kowane bangare, kuma ko ina yafi karfin hujja nan zamu karkata. Sannan hadisin da ka kawo nake so in ma gyara a ciki, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tana jan carbi, ba carbi tsakuwa ce, duk da cewa wannan shine abin da wasu malami suke cewa tunda har ta yi da tsakuwa, amma a cikin bayani na Ibn Taymiyyah shi ya kawo shi, ba ni na kawo shi ba, a cikin karatun da na kawo na Ibn Taymiyyah shi ya kawo shi, yake cewa annabi ya ganta tana amfani da tsakuwa wa aqarraha. Magana Ibn Taymiyyah ce, amma inda ka saurara sai nace maka ruwayar cewa tana amfani da tsakuwa bata inganta ba. Nayi wa Ibn Taymiyyah ta'kibi akan wannan ruwayar cewa tana lissafawa da abin nan, wannan bata inganta ba. Amma ruwayar cewa ya ganta tana tasbihi zai fita sallah, ya dawo ya same ta inda take bata tashi ba, yake cewa a tafiyar nan da na dawo na faɗa abinda yafi adadin abinda kika faɗa. Tace meye? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi. Ba cewa yayi ba yafi alheri, cewa yafi abinda kika faɗa abinnan. Sannan kuma maganar ruwayar cewa tana amfani da tsakuwa, in ka koma karatun baya nace maka wannan ƙarin cewa tana amfani da tsakuwa ya zo a wasu ruwayoyi, bai inganta ba. To amma anan a tambayar sai yace ka ce, to wannan matsalar kenan. Ce Ibn Taymiyyah ya ce kaga sai in san da wa, amma yace ka ce. To ina ga kan mutum ya lokacin ga tambayoyin a hannu, amma ba zai yi mu ansa su duka ba. Sai ayi hakuri sai gobe insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
To ajiya mun tsaya akan wannan aya, muna cikin bayanin ta lokaci yayi wanda Allah ta'ala yake cewa bai aiko da wasu manzanni ba gabaninka in banda mazaje. Nuhi ilaihim waɗanda muke musu wahayi, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, da ku tambayi masana in ku baku sani ba. Bil bayyinati waz-zubur, kuma ya aiko su da hujjoji bayyanannu karara da littattafai. Sai ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra, kuma mun saukar maka da alqur'ani. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu. Wala allahum yatafakkarun, kuma ko tsammanin su zasu yi tunani. Wannan gaba ta ƙarshe wa anzalna ilayka adh-dhikra ita ce abinda muka fara bayani akan sa, wanda wannan aya tana tabbatar da wajabcin komawa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, dan neman ƙarin bayanin dukkan wani abu, dukkan wani abu wanda mutum yake son ƙarin bayanin sa da ya shafi hukunce-hukunce. Alkur'ani shi kadai ba zai wadatar ba sai an gwama shi da sunna. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisin Abu Dawud, ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, an bani alqur'ani, an bani wani abu kwatankwacin sa. Shima ta ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Anan Allah ta'ala ya ce litubayyana lin-nasi, dan kai wa mutane bayani. Bayanin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa mutane bayani ne ta fuskar ya bayyana abinda Allah ta'ala ya ambace shi a dunkule. Faralin da Allah ta'ala ya ambace shi amma a dunkule, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, kamar hajji da sauransu. Allah ta'ala ya ce aqimus salata wa atuz zakka, amma ba a faɗi adadin raka'o'i ba, ba a faɗi lokutan sallah ba. Alqur'ani ba a faɗi adadin raka'o'i ba, ba a faɗi ainihin yadda kaifiyar hay'ar yadda ake yin ruku'u ko yadda ake sujjada da sauransu ba. Duk alqur'ani bai yi wannan bayanin ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yayi wannan bayanin filla filla, yake cewa da ƙarshe sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallolin ku kamar yadda ku ga ina yi. Ya ma yi sallah akan minbari saboda mutane su rika hango shi su ga ya yake tsayuwa ya yake ruku'u, in ya zo sujjada ya sauko ƙarƙashin minbarin ya kasan minbarin ya yi sujjada sannan ya koma. Yace na yi haka, inna ma fa'altu zalika lita'lamu salati wa lita'tammu bi, na yi haka ne dan ku ga ya sallah ta take kuma ku koyi da ni. Haka nan da ya hajji da mutane ya tun daga miƙati da yadda ya dau ihrami har zuwa yadda ya niyya har zuwa yadda ya je dawafi har zuwa yadda ya je sa'ayi da sauransu, ƙarshe yake cewa khudhu anni manasikakum, ku riki yadda ake ayyukan hajjin ku daga wajena. Saboda ya koya musu abinda Allah ta'ala ya dunkule da cewa atimul hajja wal umrata lillah, ko kuma walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda ake itimamul hajj din, yadda ake itimamul umra, ya ake cika hajji ya ake cika umra. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a aikace haka nan zakka, aka ce ai a bada zakka, ba ai bayanin nisabin zakka ba, ba ai bayanin nau'ukan abubuwan da ake fidda musu zakkar ba, da kuma yaya nisabin kowanne yake, kuma da gurgurdan me za a bayar daga kowanne. Allah ta'ala duk bai yi wannan bayani ba a Qur'ani, an bar abin a dunkule ya shiga karkashin litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, kai wa mutane bayani. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi musu bayani, kaga wannan bayani ne na fassara mujmal abinda yazo a dunkule a cikin Alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa filla filla, wani lokaci wani abu zai zo a cikin Alqur'ani wanda yake da dake da rikitarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayarwa da sahabbai kansa, ya wayarwa da sahabbai kansu akan wannan abu, kamar hadisin da ya tabbata a cikin sahihaini, lokacin da fadar Allah ta'ala ta sauka, wa ayyul fariqain ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Lokacin da wannan aya ta sauka cikin suratul an'am, Allah ta'ala yake cewa wa ayyul fariqain ahqqu bil amni, cikin bangarorin biyu wane ne yafi cancanta ya samu aminci, ya samu kwanciyar hankali, in kuntum ta'lamun, in kun sani ku fada mana. Alladhina amanu sune wadanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm, sannan ba su hada imanin su ba, ba su gauraya imanin su da wani zalunci ba, ulaika lahumul amn, wadannan suna da aminci, wa hum muhtadun, kuma sune shiryayyu. Lokacin da wannan aya ta sauka cewa wadanda suke masu aminci kuma shiryayyu sune wadanda ba su gauraya imanin su da zalunci ba, sai abin yayi wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam gingiringin, sai musu nauyi, shakka zalika ala ashabi rasulillah, saboda haka sai suka garza ya gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka je suka ce ya rasulullahi wa ayyuna lam yazlim nafsuhu, waye cikin mu bai taba zaluntar kansa ba, babu wanda bai taba zaluntar kansa ba. Idan har an ce wanda zai shiga zai samu amnu a ranar gobe kiyama, zai zama shiryayye shine wanda bai taba zalunci ba, to kanan kenan babu samun amana, babu shiryayye kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a laysa bizulmi alladhi tazhabuna ilayhi, ba wannan zaluncin da kuke zato bane, amma sami'tum qawlar rajul as-salih wa qawlal 'abd as-salih, ba ku ji maganar bawan Allah din na kwarai ba, shine Luqman ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim, yake cewa ya bunay, ya kai dan dana, dan karamin dana, la tushrik billah, kada ka hada Allah da wani, inna ash-shirka la zulmun azim, lalle shirka babban zalunci ce. Saboda haka abinda ake nufi da zalunci anan, ana nufin shirka. Fa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ay bi shirkin, kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi musu wannan bayanin, ba dan yayi ba, to da za su zama cikin rudani, cikin rikicewa, su rasa inda za su sa kansu. To kaga wannan yana daga cikin bayanin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi. Allah ta'ala yana cewa was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Ubangiji ta'ala ya umarni da barawo namiji da mace a yanke hannayensu. In aka ce hannu tun daga farkon kan dan yatsa har zuwa kafada, sunan shi hannu, sunan shi yad, ana masa itlaqin yad. To amma ina za a yanke? Allah ya ce a yanke, na farko za a yanke hannayen ne duka biyu, ko za a yanke hannu ɗaya ne, ko kuma a'a, in hannu ɗaya ne daga ina za a yanke? Za a yanke daga ku'u ne, ko ku a'a sai an je gwiwar hannu, ko ku har kafada za a kai? Duk Qur'ani ya itlaqin yad, kawai ya ce a yanke hannu, na dama za a yanke, na hagu za a yanke, duk ba a bayyana ba. Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta bayyana ga inda za a yanke, za a yanke daga ku'u kuma na dama. Sannan kuma aka faɗi cewa as-sariq dinnan sai wanda ya saci rubu'u dinar fasa'ida, wanda abinda ya sata ya kai rubu'un dinari zuwa abinda ya sama, sannan ya cancanci a yanke masa hannu, ba kowane irin abu, duk kankanta sa a yanke mutum hannu. Wannan da Alqur'ani bai bujuro da wannan bayanin ba. Allah ta'ala kuma yana cewa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba in kuntum junuban aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, wanda duk yake cikin janaba ko a halin tafiya ba a samu ruwa ba, Allah ta'ala ya ce ku nufi kasa wacce take, ku nufi doran kasa wanda yake mai tsarki. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum, ku shafi hannayenku, ku shafi fuskokinku da hannayenku. Anan wa aydikum, nan ma hannu aka ce, kamar yadda muka ci tun da kan dan yatsa har zuwa karshen kafada, duk hannu ne. To ina za a shafa a taimama? alqur'ani dai hannu kawai yace annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace at-tayammumu darbatun lilwajhi wal kaffayn tayammama bugun kasa ne sau daya kuma fuska da tafukan hannu ake shafa wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini bukhari da muslim su suka rawaito shi daga ammar ibn yasir kaga annabi sallallahu alaihi wasallama shi bayanin wannan abinda alqur'ani ya itlaqin sa ba tare da an yi masa kaidi ba to haka nan alqur'ani ya fadi almuharramat wadda matan da aka haramta bin nasabi ko bil musahara wanda aka haramta saboda kana da dangantaka da su ko kuma akwai surukutaka aka haramta auren su har karshen karshen ayar ubangiji ta'ala yake cewa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qasalaf inna allaha kana ghafuran rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin فما استمتعتم ابن والمحسنات من النساء واحل لكم ما وراء ذلك واحل لكم ما وراء ذلك باين دو ان فد ودان دا aka haramta sai aka ce wadanda ba wadancan ba an halatta muku saboda haka in ka tsaya a doran wannan nasi sai kaga cewa dukkan wasu wata mace da ba a fade ta a cikin wannan jerin gwanan matan ba ya halatta ka aure ta to sai kuma ga sunna ta zo ta hana mutun ya aure mace sannan ya aure yar uwarta wato innata ko gwangwanta ya hada su gashi alqur'ani kawai ta yi wa an tajma'u bainal ukhtayn wannan ne aka ce kar ku hada tsakanin ɗan uwa wato ya da kanwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana an yujma'a bainar rajuli wa khalati bainal mar'ati wa khalatiha aw bainal mar'ati wa ammatiha mutun ya aure yarinya kuma ya auro yar uwarta ko kanwa uwarta ya hada su dan ya haka zai yanke zumunci to kaga wannan wani abu ne sunna ce wacce ziyada akan abin da alqur'ani ya zo da shi kuma dole ne a abin nan alqur'ani yana cewa hurrimat alaykumul maytatu waddamu an haramta muku mushi an haramta muku jini amma sunna ta zo kamar da yazo a cikin sunan ibnu majah hadisin ibnu umar cewa an halatta mana jini biyu an halatta mana mushi biyu an halatta mana saifa da hanta sannan kuma an halatta mana kifi da mushin kifi da na fara kaga wannan ya fita daga karkashin addamu wal maitatu waddamu da suka zo da yazo a cikin ayar inda a ce zaka dauki gundarin ayar kawai a ce wani yazo yayi maka tambaya me ya hukuncin mushin fara ko mushin kifi kifin da aka fito da shi daga ruwa ya mutu ba a yanka ba me ya hukuncin sa idan ka ce ba zaka koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai doran alqur'ani zaka bi sai ka laliba ka laliba sai ka ga hurrimat alaikumul maitatu sai ka ce mushe ne ko an yanka a ba ba yanka akai ba sai ka ce to hurrimat an haramta muku kaga in kai tabargaza duk wani kifi da ake ci a duniya ka haramta shi to amma idan ka dauko hurrimat alaikumul maitatu sai ka tuna cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi togaciya ya ce an halatta mana uhillat lana almaitatani waddamani sai ba haka sai ka fitar da mushin kifi da mushin fara daga cikin wannan umumi to kaga aiki da sunna shi zai saka ka irin wannan hukunci in ka bar sunna sai ka fada cikin wani abu daban Allah ta'ala yana cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih wadannan abubuwa Allah ta'ala yake cewa ka ce da su qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ka ce ban samu wani abu wanda yake haramun ga mai ci da zai ci ba a cikin abin da aka yi min wahayi illa an yakuna maitatan audaman mashuhan sai dai ko in mushe ne ko jinin da yake da aka zubar audaman mashuhan aw lahma khinzirin ko naman alhanzir bai na urij wannan kazanta ne aw fisqan uhilla li ghairi llahi bi ko kuma abin da aka yanka ba dan Allah ba to sai ka ce to Allah ya ce qul la ajidu fima uhiya ilayya tunda har a cikin ayar an ce la ajidu fima uhiya ilayya sai waɗannan abubuwan kawai aka ce illa kaza 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 in an tambaye mutum a ci jaki zai ce za a ci amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mun karanta annabi ya haramta humurul ahliya jakunan gida kaga baya cikin nasi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi a cikin sunnarsa saboda haka haramu ne har tashin alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kullu zinabi min as-siba wa kullu zi mikhlabin min at-tayr dukkan wani wata dabba da take da fikoki na farauta annabi ya haramta cinta sannan dukkan wani tsuntsu da yake da kumba a kaifa ta farauta ita shi ma annabi ya haramta cin sa. Kaga wannan wani ƙarin bayani ne akan waccan ayar, dole sai ka hada da shi. To haka inda zaka bi zaka ga abubuwa da dama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya yi bayanin su. To yau da a ce kowane abu da dan adam yake bukata sai Allah ya dauko shi ya fade shi filla filla, to da alquranin ba zai dauku ba, to sai Allah ya wakilta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. Shi ma in ya yi bayani wasu abubuwan da ya faɗa, malamai su ma in suka zo sai su ƙara fasawa a ƙara cewa to abu kaza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, abu kaza abu kaza abu kaza, duk za su shiga ƙarƙashin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram, duk abin da zai sa maye giya ne, sannan duk wata giya haramun ne. Sannan ba sai an faɗa maka abubuwan da suke sa maye gaba ɗaya, an zana maka su da sunayen su ba. Duk sanda aka samu wani abu mai sa maye a kowane zamani ne, a kowane ƙarni ne, a kowane gari ne, kuma kowane suna yake da shi, ya shiga ƙarƙashin kullu muskirin. Saboda haka sai dai kawai a yi ta buɗawa ana jefawa. Duk wani abin da aka samu, wata wiwi ce, wani koken, duk wani abin da zaka iya cewa wannan abin zai bugar, zai raba mutum da hankalinsa, to ya shiga cikin kullu miskirin. To wannan haka shari'a take tahowa da abubuwa a dunkule. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da yake cikin alqur'ani, malamai kuma su ƙara bayani akan abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo da shi na alqur'ani da sunnar sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa zaka ga da'awar ahlus sunna ta ginu ne akan abubuwa guda uku, kamar yadda muke faɗa akan littafi da sunna da fahimtar magabata. Dole waɗannan abubuwa uku dole su tafi, ba zai yi baka ce alqur'ani kadai amma banda sunna. In kai haka ka fita daga manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, ba zai yi ba ka ce alqur'ani da sunna kawai a bisa fahimtar ka kai, wannan ma ka fita daga tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mu da sunnar sai ya hada mu da sunnar khulafa'ir rashidin da sahabbansa ne, kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka fi kusa da fahimtar addini sama da kowa, domin a gaban su aka saukar da addinin, su suka ga mulabasat asbab dalilan da suka sa ayoyin suka sauka ma, don haka dole su fi ka fahimtar addinin. Sannan kuma duk abubuwan da addinin ya zo da shi su suka fara ɗabbaka shi a aikace kafin wani ma ya zo ya ɗabbaka shi, kaga su za su fi ka fahimtar wannan addinin. Don haka dole ne ka haɗa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da sunnar annabi sannan da fahimta ta magabata. Wannan shine ma'anar manhajin salaf da ake cewa as-salafus salih, manhajin magabata na kwarai. Wannan shine abin da ake kira as-salafiyya din, ba wani abu bane dora mutane akan alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata, ba bisa fahimtar wani wanda zai zo daga baya ba ya kama wata tafarki ba nasu ba. Shi yasa duk abin da muke kai muke kokarin mu ga cewa ba mu fita daga wannan tafarkin ba, iya abin da za mu iya yi, abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana. Allah ta'ala ya ce wala'allahum yatafakkarun, kuma kowala Allah za su yi tunani. Sannan Ubangiji ya ci gaba da cewa afa aminal ladina
makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul arda aw yahtiyahumul azabu min haythu la yash'urun aw يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
الله يجب أن يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض, shin waɗanda suka kulla miyagun makirce ba sa gudun Allah ya kifar da ƙasa da su? Aw yatiyahumul azabu min haythu la yash'urun, ko kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa ba su sani ba, inda ba sa zato? Aw ya'khuzahum fi taqallubihim, ko ya kama su a lokacin da suke cikin zirga-zirgar su? Famahum bimu'jizin, to su ba waɗanda za su gagara bane. Aw ya'khuzahum ala takhawufin, ko ya kama su lokacin da suke zaman dardar? Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim, to lalle ubangijin ku mai tausayi ne kuma mai jin kai. Ubangiji yana gaya wa duniya tun daga kafiran farko da alqur'ani ya fara yi wa magana, ya fara zantar da su har zuwa na yanzu, cewa kada su ga Allah ta'ala yana musu talala, yana kyale su. Wannan hakuri ne na Ubangiji, jinkirtawa ce ta Ubangiji, amma ba wai dan sun fi karfin ya kama su bane. Abinda suke yi na makirce-makirce da kaidi da suke yi da kitififi da suke yi ya cancance sa Allah ta'ala ya kama su. To amma Allah ta'ala yana musu talala ne, wa umli lahum inna kaidi mati, Ubangiji yana musu talala ne, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi mati. Landa ya tashi kama su ba su ji dadi ba, in ya so kama su din sai ya kama su, amma Ubangiji ya kyale su su ci gaba da yi, saboda Allah ta'ala ya yi alkawarin ba zai yi wa wannan al'umma halakarwa ta gaba daya ba, irin yadda ya yi al'ummomin da suka gabata. Shi afa aminal ladina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul ard, yanzu shin wadanda suka shirya miyagun makirce-makirce ba sa gudun Allah ya kifar da ƙasa da su, kamar yadda ya yi wa Karuna, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, muka kifar da ƙasa ta haɗiye shi da gidansa, kamar yadda muka yi wa mutanen annabi Lut, fa ja'alna 'aliyaha safilaha, Allah ya ɗauka ya ɓaɓɓako ƙasar gaba ɗaya da suke kai, garin da suke kai ya juya sama ta koma ƙasa, Allah ya kifar da ƙasar da su. In Allah ya ga dama zai iya yi muku haka, ba gagararsa za ku yi ba. Duk abin da kuke kukkullawa na makirci alama ce ta cewa kuna da rauni, don me don mutum da yake shirya makirci a boye, to alama cewa ba zai iya fitowa ya yi gaba da gaba ba. In kuna da hujja sai ku kawo, amma ku zauna kuna shirya makirci, kamar Allah yake faɗa mana wa izyam kurbika allazina kafaru ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وزونا كنا تقول لكم لا زاكي كغا كرشان الدين المسلمي كو كرشان غسكيا وانا علامه شي تشيوا بكو اسا ان كون اسا سي كو فتو كو فسكانشي ابيندا القران يكي فدا كو ابيندا مسلمي يكي فدا كو كاو حجه كو القران بي 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 تشي كدا كو يي مغانا با بي هانا كو فدا با القران يا باكو داما كو فتو كو فدا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هكا القران yake cewa ku fado ku kawo hujjojinku ashe an baku wata dama an baku yancin ku ma ku ce wani abu ba a ce a kama ku a tirsasa ku ba sai kun yadda a'a abinda ake ga muku in kun ce ƙarya ne ba gaskiya ba to hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimin ba wannan ba ku fito mana da shi in akwai sauraka wannan shine abinda alqur'ani yake gaya musu amma su suka zauna suna ta kulle kulle to Allah ya ce shin tsammanin su ba sa gudun cewa Allah ta'ala ya kifar da ƙasa ya kifar da ƙasa da su ƙasa ta haɗe su aw ya ta humul azab min haythu la yash'urun ko kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa basu sani ba ta inda ba sa tsammani da Ubangiji ya ga dama sai ya musu haka kamar da Allah ke ta amintum man fis sama an yakhsifa bikum al ard fa idha hiya tamur am amintum man fis sama an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir shin kun amince ne cewa wanda yake sama ya kisfe kasa da ku ya kifar da kasa da ku sai gashi ainihin tana jujjuyawa da ku ko kuma kun amince ne Allah ta'ala ya yi muku ruwan tsakuwan duwatsu daga sama fa sata'lamuna kayfa nadhir a lokacin za ku san yaya gargadi na yake saboda haka Allah ta'ala yana musu barazana da tsoratarwa akan su guji hushin Allah aw ya'khudhuhum fi taqallubihim ko kuma ya kama su lokacin da suke zirga-zirgar su wato lokacin da ba sa tsammani sun fito wasu sun tafi kasuwa wasu sun yi safara sun bar gari wasu sun tafi office wasu kowa ya tafi harkar gabansa fi taqallubihim kenan wajen neman abincinsu ko fi asfarihim kamar yadda wasu malamai suka fassara a lokacin da suke kaikawansu a doran ƙasa Allah ya ce la yughrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad ya wace ya wacen kafirai a doron ƙasa kai ya ainihin ruɗe ka ba sa tsammani Ubangiji a wannan lokacin a yi musu bazata kamar yadda Allah ke cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ويتشن متانا سكي براني سن أمن شيني عذابا متزوم سكين دلي سنة بچي koko a sun amince azabar ta zo musu da hantsi suna cikin wasa ko sun amince makirci na ubangiji fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun ba wanda yake iya amince makircin ubangiji sai waɗanda suke mutanen da suke hasararru ubangiji yana gaya musu wannan dan su san cewa a kowane yanayi suke fa ba za su kubucewa ubangiji ba a kowane hali ubangiji zai iya kama su da azaba ta sama ko ta ƙasa ko ta ina ne wa huwa al-qahiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shay'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah na da iko ya aiko muku azaba ta sama ko ta ƙasa ko ya dora wasu akan ku su ta gana muku azaba duk Allah yana iya yin wannan mai iko ne yayi wannan saka su fahimci cewa ba wai gagarar ubangiji suka yi ba shi yasa yace famahum bi mu'jizi to su ba masu gagarar Allah bane a kowane hali suke ubangiji zai iya kama su su ce aw ya'khudhuhum ala takhawufin ko kuma ya kama su lokacin da suke zaman dardar wato sun samu labari a guri kaza ga abu da ya faru ga wannan al'umma Allah ta'ala ya kama su da wani abu na azabarsa na uqubarsa kaga sai su rika zama suna zaune su ma cikin dardar ko yau ko gobe wannan yafi tsanani wato mutum ya rika zama cikin dardar yana tsoron a kowane lokaci wani abu mummuna zai iya auka masa abinda zai zo ya auka wa mutum lokaci daya watakila an jima ya samu maganin sa shikenan yafi sauki akan wanda zai zauna cikin dardar da fargaba dukkan wani motsi da zai ji sai ya zata cewa sai ta cewa da shi ake yahsabuna kullu sayhatin sayhatin alaihim duk wani motsi sai ya zata ko shi aka kawo farmaki ko shi ne abin zai aukawa to wannan ya fita da hankali don zai zama rayuwar mutum gaba daya a cikin zulumi a cikin fargaba a cikin tsoro take shine ubangiji ya ce aw ya'khudhuhum ala takhawufin ayo aga wannan ya mutu gobe wannan ya mutu kamar yadda Allah ta'ala kamar yadda wasu malamai suka fassara takhawuf da cewa naqsin dan nuksan ake nufi a sa musu tawaya a cikin abin rayuka wato ai ta mace mace ko a tawaya a cikin arziki tattalin arziki ta lalacewa ta rushewa ubangiji na iya muku wannan saboda haka aw ya'khudhukum ala takhawufin wasu malamai sun fassara shi ala takhawufin da zaman dardar kamar yadda ibnu kasir yayi ko ala takhawufin a bisa yanayin dauki daya-daya Allah ya rika musu dauki daya-daya yau wancan gobe wancan jibi wancan duk ubangiji in ya ga dama zai muku wannan to amma fa inna rabbakum la raufur rahim sai dai ubangijin ku mai yawan tausayi ne mai jinkai bai gaggauto muku da azaba ba an jinkirta muku dan abawa mai wato niyyar tuba damar ya tuba mai niyyar ya gyara a bashi lokaci ya gyara ba a yi gaggauto da al'umma ba dan gaba daya a kashe ku aka kashe ku a bisa yanayin da kuke duk za ku tafi wuta amma sai aka jinkirta saboda aka kaga mai son gyara sai ya gyara shi yasa amma wanda bai baya son ya gyara ya ci gaba da abin nan to kai zata cewa ya kubucewa ubangiji ne a cikin waɗannan yanayika da ubangiji ya faɗa a kowane yanayi ubangiji na iya kama shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Musa al-Ash'ari hadisin sahihaini annabi yake cewa inna allaha la yumli lizzalim hatta idha akhadahu lam yuflithu thumma qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana jinkirtawa azzalimi yana masa shifta ya daga masa kafa ya bashi lokaci har lokacin da zai kama shi ya damke shi to ba zai iya kubucewa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka kama ubangijin ka yake dam kasa take lokacin da zai kama alqaryatu lokacin suna azzalimai inna akhdahu alimun shadid lalle kamun sa mai tsanani ne mai radadi ne ko mai tsanani. Saboda haka kada bayi su zaci cewa abinda suke kai na barna, suna zaton cewa Ubangiji ya yarda da abinda suke yi ne, ko Ubangiji ba yarda zai yi da su ne. A'a, tausayin Ubangiji da rahamarsa. Ku duba maganar azaba ce Ubangiji, wataƙila da a ce kai ne ko ni ne muke tsara maganar, to ba za mu rufe ta da inna rabbakum la raufur rahim ba, sai mu ce inna rabbaka la shadidul iqab. Ita maganar uba yake, kuma Ubangiji kamar yadda muka sha faɗa tausayin bayinsa yake. Duk da aka gama barazana sai aka ce kuma inna rabbakum la raufur rahim, don kusan Ubangiji tausaya muku yake. So ake a tuba, a gyaru, a koma, ba wasu ake a halaka a cikin bata ba. Allah ta'ala ka ganar da mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Masha Allah. Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam, wani ke shago mai namba Aisha 6, Lau Shopping Complex, Daura da Randa Bawunti, Kasuwar Wunti, Bauchi State Nigeria. Ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0800 600 3275. Ga namba a cikin harshen Turanci: 0806030 2275. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.